This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan ko da yaushe akan shafin mu na internet wato a voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin ranar 22 ga watan Oktoba shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ali Mustapha Sokoto. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, muna da rahoton da ke cewa akwai mutane kusan 30,000 da yunwa take neman ta kashe a Sudan ta Kudu. Akwai kuma wanda ke magana game da taron da aka yi tsakanin jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin jama'a na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo tare da wakilan ƙasashen Turai don a nemi da za a kashe rigimar da ta ɓalle bayan da shugaban ƙasa ya ce zai nemi ƙarin wa'adin mulki. Ha kuma muna da alƙalamin yawan harharen da mayakan ISIS suka kai a ƙasashen Afirka da gabas ta tsakiya da kuma har da wurare irin su Najeriya.
To a Najeriya kuwa, bayan ɗage aikin tantance tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amaechi da 'yan majalisa suka yi sau uku a baya, yau 'yan majalisar dattawan Najeriya sun tantance tsohon gwamnan a matsayin wanda za a baiwa mukamin minista. Sai dai
kafin a tantance shi, an ɗanyi wani kaman sa'insa tsakanin 'yan jam'iyyar PDP da 'yan jam'iyyar APC waɗanda kuma su ne suke da rinjaye a cikin majalisar dattawa.
To za ku je da ta kaya. A kamar kuwa, ƙungiyar da ke ƙwato haƙƙin bil'adama ta duniya ta ziyarci ƙasar inda ta gudanar da wani taro kan yadda ake musgunawa mata da ƙananan yara, musamman ma a nahiyar Afirka. Muna kuma tafa da shirinmu na Sai Bango Ya Tsage wanda Jummai Ali za ta gabatar. Amma da farko sai kun sha labaran duniya.
To jama'a, barkanku da wuni. Rahotanni daga ƙasar Sudan ta Kudu na cewa yanzu haka akwai mutane sun kai 30,000 da ke dabda fuskantar halaka daga matsananciyar yunwa ta inna lillahi da ke addabar wannan ƙasa. Wani rahoto da ke da ɗaurin gindin hukumomin samar da abincin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce musamman akwai wasu yankunan ƙananan hukumomi guda hudu wanda ke wannan ƙasa waɗanda idan ba agajin abinci aka kai musu kafin ƙarshen shekarar nan da muke ciki ba, Allah kaɗai ya san yawan mutanen da za su tagayyara a sanadin masifar ƙarancin abincin da za su fuskanta. Rahoton ya ce kusan mutane miliyan hudu ko kace silisi, wato kashi ɗaya cikin uku na ɗaukacin dukkan mutane wannan ƙasa ta Sudan ta Kudu suke cikin wannan mawacin hali na yunwa, musamman a jihohin Unity da Jonglei da kuma Upper Nile. Wata sanar haɗarin gwiwa da wasu hukumomi guda uku na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka haɗa da hukumar kula da yara ta UNICEF da hukumar samar da abinci ta WFP da kuma hukumar bunƙasa ayyukan gona ta FAO suka yi duk sun yi kira akan rukunonin mutanen da ke yaƙi da cuna a can ƙasar ta Sudan ta Kudu cewa su bari su buɗe hanyoyi domin a samu a shiga a kai wa mutane kayan cimaka na agaji. Don cikin watan Disambar shekarar 2013 ake gwabza yaƙi tsakanin sojan gwamnati da mayakan 'yan tawaye masu biyayya ga tsohon mataimakin shugaban wannan ƙasa Riek Machar. Yaƙin da ya tayar da mutane kamar miliyan 2,600 daga gidajensu na zama.
A yau Alhamis ne jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin jama'a na ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo suka gana da wakilan ƙasashen Amurka da Turai don zantawa kan halin da ƙasar ke ciki, inda tarzoma ta ɓarke a sanadin yunƙurin shirya ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a akan ƙudurin shugaban ƙasar Denis Sassou Nguesso na neman tsayawa zaɓen wa'adi na uku na mulki. Ɗaya daga cikin mahalarta taron Parfait Colelès, wanda shi ne jagoran jam'iyyar CMDID, ya ce maganganun da aka tattauna a kai a wurin taron galibi duk sun ta'allaka ne akan yadda za a kawo ƙarshen wannan rikici, wanda ko a yau Alhamis kaɗai ya wuce da rayukan mutane huɗu. A jiya ma an gubza sosai a tsakanin ma'aikatan tsaro da gungun masu zanga-zanga da suka girka shingaye a kan titunan birnin Brazzaville, wanda ya sa 'yan sanda suka yi ta wurga barkonun tsohuwa a kansu. Shi dai shugaban Congo ɗin tun shekarar 1979 ya soma hawan karagar mulki. Aka kada shi a zaben 1992, amma ya sake dawowa bayan da ya lashe zaɓe a shekarun 2002 da 2009.
To muna ba ku labaran duniya daga Washington. Yawan hare-haren da mayakan kungiyar ISIS ke kaiwa sun kare da misalin kashi 40 cikin 100 a kashi na uku na bangaren wannan shekara da muke ciki a cewar binciken mujallar kasa da kasa ta wata kungiya da ake cewa HIS Gen wacce ke mai da hankali ga al'amuran tsaro a duniya. Rahoton da aka sako a yau Alhamis nan ya nuna cewa ISIS ta kai jimillar hare-hare 1,086 tsakanin watan Yuli da Satumba na wannan shekara a wurare daban-daban. Wannan ya nuna cewa kenan a kowace ranar Allah kungiyar nan tana kai hari akalla guda 42. Rahoton ya dubi yawan hare-haren da kungiyar ta ISIS take kaiwa a cikin kasashen da ita ko kuma wasu kungiyoyi da ke da alaka da ita suke da ƙarfi a cikinsu inda kuma suke rike da yankuna kamar a kasashe irin su Syria da Iraq da Masar da Libya da Yemen da Afghanistan da Pakistan da Nigeria da Saudi Arabia da Arewacin Caucasus da kuma Algeria.
Kwamishinan hukumar kula da haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya na zargin ƙasar Czech da laifin tsare 'yan gudun hijira a cikin abin da ya kira halin wahalarwa mai muni. Kwamishina Zaid Ra'ad Al-Hussein ya ce rahotanni masu inganci sun nuna cewa samun kansu cikin wannan mawuyacin hali da 'yan gudun hijiran suka yi wayo kuskure ne ko a bisa wata ƙaddara ba, abu ne da aka tsara shi da gangan don ƙuntata musu da kuma taka haƙoƙinsu. Ya ce sau da yawa hukumomin ƙasar ta Czech sukan tsare 'yan gudun hijira na tsawon kwanaki 40 wani lokaci ma har kwanaki 90 inda kuma sau da yawa akan bincike su don neman kuɗin biyan zaman kulawar da ake musu. Al-Hussein ya ce akwai alamomin da ke nuna cewa hukumomin wannan ƙasar suna ɗaukan waɗannan matakan ne don kashe jikin duk wasu 'yan gudun hijira da ke tunanin shigowa cikin ƙasar ko kuma zama a cikinta. Majalisar Ɗinkin Duniya na kiyasin cewa 'yan gudun hijira kamar 600,000 da ke ƙoƙarin gujewa yaƙe-yaƙe da talauci a ƙasashen gabas da tsakiya da Afirka da Asiya ne suka shigo ƙasashen Turai don neman mafaka, kuma aƙalla 300,000 daga cikinsu sun halaka yayin da suke kan hanyarsu zuwa Turai. To, labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya bayan ɗage aikin tantance tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amaechi da 'yan majalisar dattawa suka yi sau uku a baya, yau 'yan majalisar sun tantance tsohon gwamnan a matsayin wanda za a bai wa mukamin minista. Ɗazunan na tuntuɓi wakilin muryar Amurka Madina Dauda da ke Abuja wacce ta halarci zaman ci gaba da tantance sunayen da shugaba Muhammadu Buhari gabatarwa majalisar, ta kuma yi min ƙarin bayani kan halin da ake ciki.
Kafin a tantance shi an ɗanyi wani kamar sa-in-sa tsakanin 'yan jam'iyyar PDP da 'yan jam'iyyar APC waɗanda kuma su ne suke da rinjaye a cikin majalisar dattawa. Mataimakin shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar PDP shi ne tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom, Godwin Abadio, shi ne ya tashi ya fara jawabi cewa yau ne aka miƙa rahoto daga kwamitin ɗa'a da tsawatarwa na majalisar dattawa akan shi wannan tsohon gwamnan. Saboda haka, tunda ba a riga an ba 'yan majalisa rahoton nan ba, su karanta shi ba, ba su yi muhawara a kai ba, su 'yan PDP da ke cikin majalisar dattawa ba za su yi ma shi wannan tsohon gwamnan jihar Rivers ɗin kowace tambaya ba.
Kamar
da suka ɗaukan makansu kenan.
Kamar hakan ya nuna kenan sun miƙa wuya ko ku dai fushi ne suka yi.
To, ba miƙa wuya suka yi ba, ya nuna dai dama suna son su hana tantance shi tsohon gwamnan jihar Rivers ɗin gabaki ɗaya kenan, a sake sa wani ranan kuma na tantance shi ko kuma wata rana na tantance shi. Su abin da suka so shi ne rahoton nan da kwamitin nan ta miƙa a ba kowane ɗan majalisar dattawa da zai karanta ya fahimci abin da rahoton ke ƙunshe da shi, su shigo zauren majalisa su yi muhawara tukuna sannan su yanke shawara akan matakin da za su ɗauka a kan shi.
To, na san duk da cewa dai su sun ce ba za su mai tambaya ba 'yan ɓangaren PDP ɗin, wataƙila ba a rasa wasu da suka mashi tsohon gwamnan Rivers ɗin tambaya game da wannan tuhuma da ake mai game da batun wato cin hanci da rashawa, kamar wacce amsa ya ba waɗanda suka mai tambaya kan hakan.
Shi ko yanzu da yake amsa tambayoyin nan ya taho da rahoto da gwamnatin jihar Rivers ta yi a kan mulkinsa da abubuwan da aka shimfiɗa a kan rahoton da kuma ko cewa an kama shi da laifi ko ba a kama shi da laifi ba. Yake ya taho da wannan rahoton kuma a shirye yake ba dukkan 'yan majalisar dattawan nan ɗaya bayan ɗaya su karanta. Shi wannan rahoto da gwamnatin jihar Rivers ta yi bayan ya gama mulki ba ɗaya wuri da aka same shi da wani laifi na koyin almundahana ko sama da faɗi da kuɗaɗen al'umman jihar Rivers. So tambayoyin da aka tambaye shi duk ba su fi uku ko huɗu ba, kuma duka ɗan jam'iyyar APP ne suka tambaya. Ya kuma ba da amsa, aka ce to Alin Dume shugaban masu rinjaye ya miƙe ya ce to abin da ya kamata a yi tun da ya taɓa majalisa, ya taɓa shugaban majalisa a jiharsa kuma ya yi gwamna, abin da ake yi musu shi ne yawanci akan ɗaga musu ƙafa in an zo tantance su ko don wani muƙami irin wannan. Dokokinsu na majalisar dattawa, doka ta 53 ƙaramar sashi ta 9 ta ce a bar shi kawai ya mubaya'a da 'yan majalisa, ya sunkuya ya gode musu ya kuma tafi.
Kuma hakan aka yi kenan.
Kuma hakan aka yi.
Da wani abin da ke damuna, siyasa ƙasarmu ce ban tsoro.
Ta madalla a gaida Madina, idan an biyo mu a shirinmu na gaba za a ji cikakkiyar rahoto kan batun tantance sauran sunayen ministocin da aka gabatar wa majalisar. Yanzu kuma sai Jamhuriyar Kamaru, inda ƙungiyar da ke kwato haƙƙin bil'adama ta duniya ta ziyarci ƙasar domin yin wani taro kan musgunawa mata da ƙananan yara da ake yi a duniya, musamman ma a nahiyar Afirka. Daga birnin Yaounde ga rahoton da Muhammad Awal Garba ya aiko mana.
Ƙungiyar kwato haƙƙin bil'adama na duniya sun gudanar da babban taron su a babban birnin kasar Jamhuriyar Kamaru Yaounde. Kayayyaki sama da 40 ne suka harci wannan babban taron na ƙarawa juna sani domin yanda ake musgunawa bil'adama asirin subhana, musamman ma a nahiyarmu na Afirka. Ƙungiyoyin da suka halarci wannan taron dai akwai ƙungiyar haɗin kan Turai da ma na Commonwealth, suna daga cikin waɗanda suka harci taron na Yaounde. Wannan take da aka yi wa taron yana da muhimmanci, inji ni jagoran ƙungiyar neman haƙƙin bil'adama.
Le bilan pour l'Afrique n'est pas bon. Je appelle nous pas les états.
Yace lissafin da aka yi na kasashenmu na nahiyar Afirka ba shi da kyau kwarai da gaske, kasancewan a yawancin kasashen ba a mutunta bil'adama. Ya ci gaba da cewa dole ne yanzu a yi kokari na ganin an cimma muradi ko buri na yakan wannan ɗabi'a, wani shi ma da ke kare haƙƙin yara ƙanana. Yace wannan annoba yana atabin al'umman kasashen na nahiyar Afirka, musamman ma kasashen da suke fama da tashin hankula da ma ana cin zarafin yara ƙanana da mata wajen amfani da su da ba su bindigogi ko mai domin halaka kansu da kansu da ma yi wa mata fyaɗe. Yace hakan shi ne manyan ƙungiyoyi na kwato haƙƙin ɗan adam na duniya suke yaƙan wannan munguwan ɗabi'a, kuma yace yana fata ƙasashen nahiyar Afirka za su yi ƙoƙari matuƙa gaya na bin wannan tsare-tsare da ake gindaya musu. Shi ma Prime Minister na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Filiman Yang yace yana fata ƙasarsa ta Kamaru za su yi ƙoƙari na bin dokoki kamar sauran takwarorinta domin yaƙan wannan munguwan ɗabi'a ko al'ada. Kan haka ne na yi wa waɗansu yara tambaya ko iyayensu suna ba su kulawan da ya dace.
Kana zuwa school?
Eh.
Wa suka ka school?
Babana.
To in ka dawo daga school me kake yi?
Wasan ball.
Da ka dawo?
In da abokane na.
In kin tashi da safe a gidan ku me kake yi?
In awalan sallah. Ne sallah in wankan tafi school.
To daga school kuma in kin dawo daga school me kake yi?
In huta. To lokacin makarantar allo yayi she tashin tafi.
Wata mata da ta nemi a saka yi sunanta na yi mata tambaya kan yadda ake yi wa mata kaciya da ma yi musu auren dole a nahiyarmu ta Afirka. Ga yadda hirarta mu ta kaya.
A matsayinki na wato babban mace a rayuwa wanda ake irin kaciya nan da ake yi wa mata, kuma kuwa daga cikin matan da ake yi irin wannan kaciyan kuwa?
Kai, mu ba a yi mana, mu ba mu san shi ba ma a shashinmu Duwala Yaounde hakan nan, mu ba mu san wannan ba.
To ya maganan auren dole a yanzu ana yi?
Ai, auren dole kai yanzu ba a auren dole ta shashinmu, kan ban san ta wani shashi ba.
Ko me yasa?
Eh, saboda an ba mu dama mu yi zaɓin abin da muke so, shi sa yanzu nan kan ba maganan auren dole, shi sa kowa take zaune lafiya a ɗakinta.
To ya kina ganin ki ƴaƴanki za ki musu irin wannan?
Kai, Allah ya sauƙa ni, kan ba zan yi ma ƴaƴana wannan tauye haƙƙin ba, ba zan tauye musu haƙƙinsu ba, su zaɓi wanda suke so.
Wannan hali dai yana cin zarafin yara kanana a kasashen nahiyar Afirka, wanda a yanzu haka addini ma yana yaki da shi ko gargajiya. Amma wani lamarin na daban na kwato haƙin dan adam din ba a mutuntawa musamman ma a gidajen yarin mu na nahiyar Afirka. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Kuma da layin zagogo muna cewa karfe 11 ne na safe da kwata a lokacin mu nan birnin Washington DC kenan. Kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau filin ya gayyato Dr. Muhammad Bello na Rakiya Memorial Hospital da ke Kaduna, wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyin da suka danganci kiwon lafiya. Ba tare da bata lokaci ba kuma za mu fara ne da wannan tambaya daga Baucin Yakubu.
Likita tambaya na
shi. Faɗi sunanki tukunna.
To sunana Elizabeth Kani, ina yar jarida ce a gidan television na jihar Bauchi. To likita mun san primary health care ita ne take lura da kiwon lafiya mataki na farko, kuma mun san inda ma in akwai abubuwan da aka inganta ba zai kai ga majinyata suna zuwa secondary health facility ba. Kuma a cikin ayyukan da kuke yi, menene matsalolin da kuke fuskanta a primary health care ina da yake sa yawancin mutane suna son zuwa secondary health facilities especially? Me matsalolin kuma wani hanyoyi ne kuke bi ku ga kun magance wannan abun?
Ina zuwa Malama Elizabeth, akwai kuskure baya ba shine director na primary health care ba fa, amma likita za ka iya bata ransa?
Wato matsaloli da aka fuskanta a primary health care facilities yana dan yawa, kuma babban abin da ake galibin da ake fuskanta shine na rashin kwararrun ma'aikata da kuma isassun kayan aiki. Kuma wannan ya dau asali ne da dalilin cewa shi primary health care center din da ake da su suna karkashin local government, wato karamar hukumomin kasar, wanda su kuma karamin hukumomin kasar nan ba su da isasshen karfi da za su iya gudanar da harkar kiwon lafiya yadda ya kamata a wannan level din. To shi yasa ake fuskantar abin, amma in aka lura cewa kamar manyan asibitoci tertiary unit wanda su suke karkashin gwamnatin tarayya federal, su ana kama su da sun ma'aikata, kwararrun ma'aikata da sauransu. To wayannan su ne babban kalubalen. Shi ne shi primary health center yana karkashin local government ne, su kuma local government ba su da sannan karfin da kuɗin da za su iya kula da primary health center yadda ya kamata.
To likita, ina so yi tambaya don wannan cutan shan ina ya dame ni. Wai shin in mutum ya kamu da wannan cutan akwai wani mataki da ya kamata a ɗauka ko shi kenan mutum ya shanye kenan?
Shi cutan shan ina da ake cewa polio, wato ba daidai ba wai dalle da ya shiga jikinka dole za ka kamu da shi, alal misali za ka samu illa ba ko ka samu ka jirgince da sauransu ba. Amma yana iya kasancewa idan garkuwan jikinka bai da karfi cikakke, to sai ka ga kamu da wannan abin da ake cewa paralysis, wato kafanka yana iya shanyewa ko kuma duka kafafun ma su shanye gaba daya. To wannan kuma ba kowa da kowa ba ne, sai dai ba za ka iya sanin cewa wane ne idan ya kama zai iya samun shi zai shanye mashi kafafu ba ko kuma wane ne zai bari ba. Shi yasa ake kokarin a ga cewa duka dai ba wanda abin ya kama.
To kin gama tambayoyinki?
Na gama, ga wani zai tambaya.
Doctor na gajiya.
Lafiya kalau alhamdulillah.
Sunana Kabiru Garba, a gidan rediyon Bauchi nake a Najeriya.
To godiya nake.
Tambayan da nake so shine akwai irin ciwon hepatitis din nan kuma yana kama mutane, ni dai ya taba kama ni. Sai tunza mun fitsari na da ido na zama yellow, faratu na duka suka zama yellow. Shin me yake kawo wannan ciwon hepatitis din?
Hepatitis shi wato wasu abin da ake nufi da hepatitis shi ne wato illa da su shafi hanta har ta sa hanta ya kumbura, shi ake ce ma hepatitis. Amma akwai abubuwa da yawa da ke iya kawo hepatitis. Babban misali abin da ke kawo hepatitis shi ne kwayoyin cuta, musamman kwayoyin cuta da ake ce ma wasu kwayoyin cuta da ake ce musu viruses, akwai virus hepatitis A, akwai B, akwai ba C har zuwa E, kala kala wanda ke iya jawo cutar hepatitis. Amma kuma kana iya kamuwa da hepatitis ta wasu hanyoyin kamar ilan misali mai yawan shan barasa ko amfani da miyagun kwayoyi, shi ma yana iya kamuwa da ciwon hanta wanda shi ma ake cewa hepatitis, amma shi ba na kwayan cuta bane. To idan ka ji an ce mutum ya kamu da hepatitis, amma ba abin da za a yi shi ne sai a bincike a ga shin menene sanadiyar wannan hepatitis din, kwayoyi ne yake sha ko yana ma kansa allumiyagun allurai ne ko yana shaye-shaye ne ko kuma a cikin waɗannan kwayan cutar virus din cikin guda ɗaya ya shiga jininsa. To shi ne idan aka auna za a iya sanin wani irin mataki za a ɗauka. To wanda ya yi addaban jama'a yanzu shi ne wato hepatitis B, wanda kusan shi ne ya tafiyarsa ɗaya da HIV AIDS. Shi ma ana kama shi ne ta hanyar ta ɓangaren ko jima'i ko ta ɓangaren da jini zai sauka da wani jinin ko kuma maniyyi ko kuma nonon uwa da sauransu. To wa'innan idan mutum ya kamu da wannan ɗin, idan aka auna shi aka ga yana da shi, yana da magani da za a iya badawa. To babban illar shi hepatitis din shi ne nan gaba yana iya zama abin da ake ce ma kansa, wato ciwon daji a Hausance kenan. To idan ko aka ɗauki mataki tun da wuri, aka yi maganinsa ko kuma aka kare wato kamuwa da cutar, to kaga mutum ba zai yi tunanin ko zai kamu da kansa nan gaba ba.
Ni lokacin da abin ya kama ni, kana ji ko doctor? In fact likitan da na same shi na masa bayani sai putin yana kan drug, sai ana nufin nama da kifi da wake da mangyaɗa, sai zamto kawai sai manja ne kawai ya kamata in ci a wancan lokacin kenan.
Abin da ya sa ya baka wa'innan dokokin, wato ita hanta dama akwai abubuwan da ba ta so a lokacin da take da lalura, tunda duk abin da ka ci wanda ake ce ma protein ko carbohydrate dole sai ta ji ta jikin hanta ta sarrafa shi. To sai ya ga cewa idan hantan ba ta da lafiya kuma ka ɗauko wannan nauyin ka tura masa, kana ƙara ba wannan hantan wahala kenan. To shi yasa a lokacin da aka ga cewa lallai mutum na fama da ganiyar hepatitis ɗin, wato ga idanunsa sun zama yellow, ga zazzaɓi na damunsa, su ka ga sai a ce mai zan yi waɗannan abin daga abincinsa, wato kamar su nama, su ƙwai, su madara, su kifi, duka sai ga an ce zan yi su har sai lokacin da ya samu sauki. Amma ba wai har abada ba ne za a ce zan yi su ba.
Tunda ana maganar hepatitis ne, a ji akan ce akwai hepatitis ɗin kala-kala. To wanne ba kai nake tambaya ba, kai likita nake tambaya. To likita, waɗanne irin rukunoni ne ya fi addaba mu, koko duka rukunonin ana fama da su?
Rukunonin kala-kala gaskiya sun kusa wajen guda 20, don tun daga A, B, C har zuwa Z akwai shi. Amma wanda suka fi rukunin da suka fi damu musamman a ƙasar Afirka su ne na A da B, kuma aka samu C, wa'annan guda uku su suka fi addaba mu a nan. Kuma cikin su ukun nan shi ya fi addaba mu. A akan same shi ne ta hanyar, ana iya samu A ta hanyar kamar rashin tsaftace abinci da sauransu, amma shi B kusan hanyar da ake bi ake samun cutar sida, shi ma haka ake samu, kuma shi ya fi yawa wato a nahiyar Afirka fiye da sauran rukunan.
A cikin wannan tambaya din an ce akwai hepatitis A, akwai B, akwai C. To an ce a cikin wayannan guda uku din akwai wanda yake kisa, wanne ne yake kisa a cikin su?
Wanda ke mene?
Akwai wanda yake kashe mutum, wai baya jin magani kwata-kwata.
Bai jin magani ko kaɗan?
Cewa wai baya jin magani, wai akwai wanda yake kisa.
Ai wato idan ka lura da abin da ake ce ma hepatitis ba, shi har yanzu har gobe ba duk virus aka samu maganinsa ba. Shi yasa za ka ji har yanzu maganan ciwon, wato idan mutum na mura sai dai mura ta fi kishi ya samu sauki, don har yanzu ba a gano ainihin kwayan magani da ke kashe kwayan maganin mura ba. Shi yasa har yanzu sai dai in ka kamu da mura sai ya warke. To shi ma su hepatitis ɗin nan da A da B da C ɗin duka viruses ne. Sa'an nan wa'annan su shi virus har yanzu ana da wuyan samun maganinsa, shi yasa har yanzu kake ganin ba a samu maganinsa ba. Idan dai sai dai ana iya warkar da mutum, na iya warkewa ko kuma ya samu sauki. Amma abin da aka yi musamman da shi ne kamar na hepatitis B, akwai maganin da ake bada wanda za ka sha na tsawon shekara ɗaya ko ɗaya da rabi, wanda da yarda Allah za ka ga wannan kwayan cutar ya sake ka ko kuma an samu saukin sa sosai amma ba wai lalle za a cikin ka kamu da shi sai mutuwa ba
to a kasan galibi kuma akan kuskure shawara to da shawara da hepatitis iri ɗaya ne
a'a akwai bambanci
me
shawara a fahimtar mu aliki shawara a fahimtar mu alikitance shine abin da ake ce ma wato jaundice
to sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu Dr. Muhammad Bello zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage a halin yanzu kuwa ni Jummai Ali nake fatar a huta lafiya
kamar Allah da fatan kun ji dadin wannan shirin yanzu kuma sai kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
Bari mu fara da sakon Naziru Abubakar Sabo Gusau wanda ya ce a gaskiya kamata masu hannu da shuni da manyan ƴan siyasa su masu taimaka ma ƴan gudun hijirar da rikicin Boko Haram ya raba da gidajen su a Najeriya sai kuma sikan Nasira Shahada da Baffa Haruna Bajuga wanda suka ce ai da ma mun san babu wani mukamin da ba za tantance ba a majalisa don haka muna yi wa Rotimi Amici fatan Allah yayi musu jagoranci a wannan mukamai da su fara gudanar da ayyukan su Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku mika mun sakon taya murna ta ta samun shugabancin hukumar zaben Najeriya ga Farfesa Muhammadu Yakubu da fatan zaka ƙara kokari wajen inganta zaben Najeriya fiye da wanda ka gada wato Farfesa Jiga sako daga Ali Usman Takalafiya birnin Kebbi sai kuma sakon Asma'u matar Lawal Sani na Kawu Daura wanda yace ina kira ga gwamnatin jihar Taraba cewa ta yi kokarin sulhu da ma'aikatan kotu da ke yajin aiki a fadin jihar domin su koma bakin aikin su gani yadda ma'aikatan na kotu ke da matukar muhimmanci ga rayuwar al'umma Sai kuma sakon Aliyu M Aliyu dan Agaji Jega wanda yace ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya cewa ya kamata mu tashi haikan wurin yin addu'o'in samun nasara game da wannan tantancewa ta ƴan majalisa da ake a kasar mu Assalamu alaikum sashin Hausa tallafi da kasar Amurka ta baiwa jamhuriyar Niger Allah ya sa ya zama silar kawo ƙarshen ƴan ta'addar kasar baki daya amin Sako daga Bala Muhammad Dambam da Salihu Isa Fana Muna yi wa ƴan majalisar dattawan Najeriya fatan alheri da fatan za su gudanar da tantance mutanen da shugaba Buhari ya tura musu cikin gaskiya da adalci tare da la'akari da cancantar mutum sako daga Naziru Abubakar Sabo Gusau da kace sakon Yahuza Sahabu dan da Kamba wanda ce to ƴan majalisar dattawan Najeriya ya kamata ku fara bunƙasa harkar noma a Najeriya kafin ku hana shigowa da shinkafa duba da halin da manomin Najeriya bai iya noma kuma noman da zai ci a shekara balle ya ciyar da kasar sa Da fatar za ku shigo mana da shinkafa don talakawa su samu amfana da ita.
To madalla yanzu kuma ga Aliyu ya dawo da labarai a takaice.
To Mahmud yanzu aka tsohon sakataren harkokin waje Amurka Hillary Clinton ta fara gabatar da bayani a gaban wani kwamitin musamman na 'yan majalisar dokokin Amurka da aka ce 'yan jam'iyyar da ke adawa da tata wato 'yan Republicans suke da rinjaye a kan shi. Wanda kuma yake gudanar da bincike akan harin da aka kai kan ofishin jakadancin Amurka a birnin Benghazi Libya a shekarar 2012 ana sa ran Ms Clinton za ta wuni tana bada bayanai masu yawa dangane da wannan farmakin da aka kai 21 ga watan Satumba wannan shekarar ta 2012 inda kuma a ciki aka kashe tsohon jakadan Amurka Christopher Stevens da wasu Amurka guda uku kuma abin ya faru ne lokacin da ita Hillary Clinton din take kan wannan kujera ta sakataren harkokin wajen Amurka sai dai ita Ms Clinton din tana bayyana a gaban majalisar dokokin ne dai lokacin da ake ta zargin su ƴan Republicans akan cewa suna amfani da binciken don takurawa takarar ta zaman shugaba baɗi
to madalla masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin namu wannan lokaci sai kuma cin anjima za mu saki dawa da wani sabon shiri da izinin Allah amma kafin nan bari mu ta Alhaji Sadisu mai abin duniya mun na daurin auren Issa Ruqayya da angunta Alhaji Sadda Ali wanda za a yi ranar Asabar mai zuwa a unguwar Maradawa dake birnin Maradawa jamhuriyar Niger da fatan Allah ya bada zaman lafiya Muna kuma taya barista Atiku Abubakar Yusuf muna daurin auren kawansa Aisha Siddiqa da na ƴan uwansa Yusuf Abubakar Shu'aibu Usman Yusuf wanda aka daura a farkon watan nan October a unguwar Tudun Fera dake birnin Jos a jihar Plateau Nigeria da fatan an yi biki lafiya To yanzu madadin Ali Mustafa Sokoto da Daniel Brown da kuma injiniyan mu Mr Skip Sisk Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC